Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Masu rarrama a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numar da niya da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kun kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na boahausa.com. Masuraro assalamu alaikum barkamu da safiyar 32 ga watan Yuli shekara 2019. Suna Nasir Filhashin Gumel tare da Daula Salim da masauran abokan aiki muke farin cikin kamu ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Daula ba makanan labarai.
Amerika ta ce ba za ta taba barin Iran ta mallaki makaman nukiya ba. Rahotanni daga Sudan na nuni cewa akalla mutane 11 aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a kasar. A jiya Litinin ne aka binne dan kasar El Salvador da diyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke daukar kasadar ratsa koki zuwa cikin Amerika.
To Allah ya kyauta. Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa an fara kira ga masu rikiyar madafin iko a Najeriya su mayar da hankali wajen yakan yaki da talauci. To ko me masu rikiyar madafin iko ke cewa?
Za mu ja mutane kuma maganan a dauki mutane ko a aiki ko a gwamnati ai za mu dauka daidai wuyan mu ba za mu dauka ai yaro ya dauki yaro ya zama tolin gumani mu fadiwa.
Haka kuma za a ji cewa al'ummomin jihar Taraba na cigaba da kokawa game da dokar hana zirga-zirga da aka saka.
Ni kira da nake da gwamnati ta sassauta wannan kofin da ta sa al'umma ban ga hujjan da za a ce mu zauna muna fada da junanmu ba.
Sai kuma shirin tsakan mai wuyar Aliyu Mustafa Sakko ta zai kawo mana amma duk wannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim. Amurka ta ce ba za ta taba barin Iran ta mallaki makamin nukiliya ba bayan da Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na sinadarin uranium kamar yadda ta amince a yarjejeniyar kasa da kasa ta shekarar 2015 mai tsaye da shirin nukiliya a Iran. A jiya Litinin ne fadar White House ta fada a wata rubutacciyar takarda cewa ba za a bar kasar Iran damar ci gaba da inganta sinadarin uranium nata ba kuma Amurka za ta ci gaba da matsa mata lamba. Za mu ci gaba da matsa ma kasar Iran har sai shugabannin kasar sun canza salo a cewar fadar White House. Da safiyar jiya Litinin ne ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya fadawa kamfanin dillancin labarai na ISNA cewa Iran ta zarce adadin na kilo 300 inda a yanzu ya karu da kashi 3.67 a cikin 100. Rahotanni daga Sudan na nuni cewa akalla mutane 11 aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a kasar. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa ga dubbannin masu zanga-zanga da suka taru a kan tituna a ranar Lahadi a Khartoum, babban birnin kasar da wasu yankunan don yin wannan zanga-zangar wadda ita ce ta farko tun wadda aka yi a Yuni da aka samu mace-macen mutane yayin da aka murkushe masu zanga-zangar. An samu rahotanni gudanar da wasu zanga-zangar a jiya Litinin. A nan Washington, Amurka ta yi allawade da irin harin da ake kaiwa fararen hula a wannan kasar. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fadawa muryar Amurka cewa jami'an tsaron Sudan sun hallaka jama'a da yawa da suke zanga-zangar Lumana ya kuma kamata a kama su da laifin kisan da suka yi wa fararen hula. A jiya Litinin ne aka binne dan kasar El Salvador da diyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke daukar kasadar ratsa koki zuwa cikin Amurka. Hoton Oscar Martinez da ƴarsa Valeria, ƴar shekaru 2, kwance cikin ruwa a mace a Rio Grande, ya jinyo jimami da ɓacin rai kai irin tsananin talauci da suke fuskanta a gida El Salvador da kuma irin haɗarin da suke fuskanta wajen ƙoƙarin guje ma talauci. mutane sama da 200 ƴan uwa da abokan arziki suka halarci jana'izar Martinez domin tunawa da yadda yake son kwallon kafa da kuma yar sa ma'abociyar kayan wasa na siffar dabbobi. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne wasu maza biyar dauke da makamai suka kai wani mummunan hari da wata mota mai shake da bama ba mai sannan suka shiga barin wuta da bindigogin su a Kabul babban birnin Afghanistan inda suka halaka akalla mutum guda baya ga wasu da dama da suka raunata. Jami'ai sun ce fafatarwar ta biyo baya ta kawo ƙarshe bayan har sai bayan sa'o'i 9 kafin jami'an tsaron Afghanistan suka yi nasarar kashe dukkanin maharan. Ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Nasrat Rahimi ya ce jami'an tsaron ƙasar na ƙoƙarin warware bama ba mai da in ta'adda suka kawo wajen sun kuma yi alƙawarin bayyana adadin mutanen da wannan farmakin ya shafa. Tun farko wani babban dan jaridan Afghanistan Blas Sarwari wanda ya samo bayani daga jami'an leken asirin Afghanistan da yan sanda da jami'an gwamnati na cewa akalla mutane 40 aka kashe da yawan su sojoji ne amma dai jami'an gwamnatin kasar basu tabbatar da hakan ba. Kwana daya bayan da rikicin da aka yi a garin Karyan na kasar Libya inda aka kona motocin da ke kan tituna mutanen garin kalilan ne suka fito domin ganin ko za su iya ci gaba da harkokin kasuwancin su. Wasu daga cikin manoman garin an yi kokarin janye su daga kusa da bam inda aka dauke su da jirgi marar matuki. Wannan shine bam na uku da aka jefa a ranar Lahadi a cewar Osama inda har yanzu ɗan yankin na ci gaba da zama cikin fargaba.
Daula Sallam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yayin da Najeriya ta zarce kasar India a yau masu fama da talauci yanzu haka an fara kira ga masu riƙe madafin iko kan yaki da talauci ta hanyar tallafawa marayu da kawar da almajiranci a matsayin abin da ya zama wajibi domin ci gaban Najeriya. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu Alikaya.
Wata daya bayan rantsuwar karo na biyu na shugaba Buhari da gwamnoni a jihohi 29 an fara kira ga masu riƙe da madafin iko su maida hankali wajen yaki da talauci don rage kuncin rayuwa ga marayu, almajirai da zawarawa. Duk da alƙawarin shugaba Buhari da wasu gwamnoni musamman ma arewa maso yamma da arewa maso gabas shine ci gaba da tabbatar da ingantar tsaro, shugaban kwamitin marayu na GBS na Abuja Alhaji Saidu Musa Yalwa ya ce matukar ba a maida hankali wajen tallafawa marayu ɗan gudun hijira da sauran masu rayuwa a cikin kunci ba, to za a rika tufkani da warwara.
Waɗannan yara ƴaƴan talakawansu ne, akwai question mark a kansu gaban Allah ranar tashin kiyama. Iyayen yaran nan suna son duniya, Allah ya karbi rayuwarsu ka bar yaran nan, su ma tabbas suna shirye su ma za ta bi lahiya za su bar nasu ƴaƴan. Kuma yaran su da suka yi karatu a Ingila, waɗannan yara marayu in Allah ya raya su ba za su bar yaran shi su zauna lafiya ba, su za su addabe su a gidajensu.
Marayu dai kan karu sakamakon kashe iyayensu daga illar ƴan ta'adda ko kuma cutuka da ma ciwon ajali. Kan zama abun tausayi da duk wani dan tallafi da aka basu kan saka su cikin farin ciki marar misali.
Sunana Ibrahim Long, mun gode da wanda suka kawo mu nan wajen.
Da ke tunawa lokacin da Allah ya yi mahaifinka da zuwa?
Shekara uku da wani abu.
Yanzu me kifi so ka samu bayan wannan abinci da ake bayarwa? Akwai abun da kifi so jama'a su taimaka maka da shi?
Mama na ta ce ta ma alƙawarin Allah ya yarda za ta siya min keke.
Wani irin keke? Keke irin na hawa? Na kake so ka je da keke an sai ma
makaranta.
Gwamna Mai Malabu ne na jihar Yobe da ke cikin jihohi da suka fi fama da illar ƴan Boko Haram, wanda hakan ya sa ya ce gwamnatinsa za ta kula da rayuwar matasa.
Suna daga cikin alƙawarin da muka yi na sa matasa a cikin harkar gwamnati da kuma mata, duka za a yi insha Allah. Alƙawarin na akwai bibiyan sawu na dukkan abin da ya zama haƙƙi na jihar Yobe ko a tarayya ko a wani wuri da ƙungiyoyin agaji da sauransu. Dukkan abin da ya kamata zo jihar Yobe za mu bi, mu ga cewar mun kawo jarirai su da al'ummarmu su karu.
Haka nan shi ma gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya na Gombe da ke tsakiyar jihohin Arewa maso gabar din ya yi alwashin barin kofa a buɗe don sauraron buƙatun al'umma daga tushe.
Ni ma kaina mutum ne kuma a cikin ko mutane zan murka. Saboda haka za mu buɗe kofa daidai gwargwado domin mutane su kawo shawara. Za mu ja mutane kuma maganan a ɗauki mutane ko a aiki ko a gwamnati. Ai za mu ɗauka daidai wuyanmu ne. Ba za mu ɗauka a yi yaro ya ɗauki yaro ya zama taurin gumene mu faɗiwa. Arajin kawo canji. Mutane sun ansa suka bi mu bisa kiran da muka yi domin suna da yakini a zuciya za mu iya shugabanci a yi wannan canji. Za mu iya ƙoƙarinmu saboda kan Allah da Allah zai taimake mu. Muna addu'a cewa Allah ya fidda mu kunyar jama'a kuma Allah ya fidda mu kunyar sashi kansa da baki.
Har yanzu dai ba samu nasarar akasarin 'yan Najeriya sun tsallake mizanin talauci na Majalisar Ɗinkin Duniya ba na samun dala ɗaya a wuni wato kimanin naira 357. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To na kike a gaida Nasiru Adamu Alkaya. Al'ummun jihar Taraba na ci gaba da kuka game da dokar ƙayyade zirga-zirga ta kwashe makonni biyu da sakawa a Jalingo biyo bayan wani rikici da aka samu a wata unguwa. Lamarin da suka ce yana kawo kuma baya ga harkokin yau da kullum. Ga dai Ibrahim Abdulaziz dauke da cikakken rahoton.
An dai shafe kusan makonni biyu da kafa wannan doka na hana fita. Tun daga maraice zuwa karfe 6 na safe musamman ma a nan Jalingo fara jihar Taraban kuma kafa wannan dokar ya ko biyo bayan wani rikici ne ma da aka samu a wata anguwa dake mashigar garin ta yankin ATC lamarin da kuwa ya ja asarar rayuka da kuma dukiya a makonni biyu da suka shude to sai dai kuma duk da kwanciyar hankalin da aka samu kawa yanzu ba ko janye wannan doka ba mutum da yasa jama'a ke cigaba da kuka kasancewar lamarin na cigaba da ja tsaiko harkar hada-hada a fadar jihar to ko me jama'a ke cewa
zuwa karfe 6 na safe akwai kofi ba a fita a wannan lokutan to amma daga baya komai ya lafa inda ma ake tashin hankali din su ma ya lafa sai ya zama kuma a yanzu inda ake tashin hankali yafi cikin gari samu nutsuwa da kwanciyar hankali sabila da mu hukuma sun samu wani mafaka na musguna waɗanda suke tafiya da kafa especially kawai masu keke na fit kanka samu keke keke mai keke sai ce maka ba zai je ba sabila da ana fasa mishi glass ana dukan shi dan abin da ya samu na wanda zai balas ana kwacewa
suna dai da farko suna na Sanusi Abba Namne maganan da kofi wanda gwamnati ta sa in kasa ba zama ba lafiya dole ya sa kofi amma idan ana zaman lafiya babu wani zaci za sa mana kofi ni kira da nake da gwamnati ta sassauta wannan kofin da ta sa al'umma ban ga hujjan da za a ce mu zauna muna faɗa da junanmu ba
yanzu haka ma sarakuna iyayen al'umma tuni suka fara nuna damuwar su game da tashin-tashinan da ke wakana a wasu sassan jihar Taraba mai martaba sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida da ke cikin manyan sarakunan jihar Taraba ya ce akwai takaici irin abubuwan da ke faruwa yanzu da ke da nasaba da batun kabilanci ko addini mutum da ya ce dole fa aika tun ta nutsu
yawanci waɗanda suke kawo wannan fitina wanda suke kawo kone-kone wanda suke kawo kashe-kashe ɗan iska ne wanda ba su da niyan alheri a ƙasa don haka ina kira da mutanen Taraba duka mu sani fa dole mu sai da gaskiya gaskiyan shine kuma shine Allah ya yi mu kabilu daban-daban kuma ya hada mu a wuri daya mu zauna ba wanda yake da ikon kirkiro nasa kasa ba wanda yake da ikon ya cewa wani ya bar inda Allah ya aje shi inda Allah ya zai ya bashi abin shi
to sai dai kwana ta bangaren gwamnatin jihar tace ta sassauta dokar hana fita a fadar jihar da karfe 9 na dare zuwa 6 na safe kamar yadda hadimin gwamnatin jihar ta fuskaci hakokin yaran labaru Mr. Baladan Abai Sheda min ta waya yanzu wannan doka za ta fara aiki ne daga karfe 9 zuwa 6 na safe kuma an haramta kabu-kabun keke napep dokar na nan daram har sai da hali manufar wannan dokar ita ce a samu da zaman lafiya ba wai takurawa ba a cewar hadimin gwamnatin jihar Taraba Musa Baladan Abu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai a tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1 da minti 14 na dare. To idan aka biyo mu a cikin shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiyar za mu kawo muku wata hira ta musamman da gwamnatin jihar Yobe kan wani taron kolin kwanaki biyu da aka yi a jihar don farfado da ilimi a fadin jihar. Haka kuma idan kuka biyo mu za mu kawo muku wani rahoto da ke cewa wato mutane a hukumar Enugu sun musanta wani wato hoton bidiyo da yake yawo a kafafen sadarwa da cewar ana korar wato Fulani da shanunsa daga wani gari
saka mai wuya
aka barwa gwamnonin jihohi yadda yanzu gwamnonin nan suka dauki dan majalisun nan na jihohi suka sa su cikin aljifun su so ina tabbatar maka inda yau wayennan ne za a ci gaba da wannan sharfoliya ba abin da zai canja za a shiga da kashe mutane da kuma yin abubuwan da ba daidai ba
jama'a muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC karuwar tashi-tashin hankula a jihohin Najeriya musamman na arewacin ta irin su Zamfara da Katsina da Sokoto yana ƙara zafafa maganar bukatar barin jihohin Najeriya din su kafa nasu rundunoni na yan sanda domin su tsare kansu sai dai har yanzu abin nan yana da masu goyon bayan shi akwai kuma wanda suke dare-dare da shi
hakimin Albasu kuma tsohon mataimakin Sofeta General na yan sandan Najeriya AIG Bashir Albasu na ganin rashin cancantar kirkiro yan sandan jihohi
wato na farko yan sandan jihohi akan basu karkacin gwamnoni gwamnoni kuma ɗaya su yake sani ya ga wani kusan ana amfani da su ta hanyar da bai kamata ba to balle kuma a ce an yi kuma yan sanda an ba su bindiga an ba su iko na kamawa da kullewa da kaiwa kotu to wani lokacin ba hankali ba sai an samu ainihin musulmi nasu to zai ja kasar baya sosai da sosai
suna na tanin kabri jaga ni ina ganin wannan abu ne mai amfani domin mun yi amfani da kafashin da suka ci gaba da dama ta bangaren tsaro suna amfani ne da yan sanda na jihohi to mun kasar tamu wadda ta bambanci da yanayi daban-daban da kuma al'umma daban-daban tana buƙatar kowane bangare a ba su irin wannan jama'a tsaro irin nasu domin kowa ke san matsalar gidan shi kawai matsala muna da security su faɗanda ba irin na ba wanda ba karkashin gwamnati suke ba kamar yan banga suna kawo mu ci gaba sosai cikin al'ummar mu fiye da wani lokacin ma fiye da jami'an gwamnati
to a gaishe ka Hassan da ka aiko mana wannan ra'ayoyi na jama'a to su ma sarakunan gargajiya na Najeriya din ba a basu a baya ba wajen bayyana nasu matsayi game da wannan muhimmin batun yan sandan jihohi
mai martaba sarkin Ningi Yunusa Muhammad dan yaya cewa yi tun shekarun baya ya bayyana rashin amincewarsa dangane da batun wanzuwar jami'an yan sanda mallakar jihohi domin samar da waɗannan tsari zai kara yawaitar fashi da makami
ba na da wannan makara na dan da ta shekara a yayin na yi wannan makara magadan state police na ko gwamnati da ya kai in ba za a yi daidai ina ba da tsara bannin da hujjoji na guda biyu ne state police sun sani ne ina ganin zai jawo abubuwan da garin zuwa dan gida da wuya sai dai an yi gangami domin ba za ku yi bance da su kun ba su bindiga kan ce su ke don sai zaba wasu da baka na biyu kuma Najeriya sai dai sabon party system duk inda gwamna yake da makamai to wallahi ba wani wanda zai ci zaɓe sai gwamnati
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
Aje da Abdulwahab Muhammad a Bauchin Yakubu. To yanzu bari mu saki mai da ku wajen shi wakilin namu na farko Hassan Maina Kaina wanda shine ya shirya muhawara kuma zai ci gaba da gabatar da kashi na biyu na muhawara da ya shirya inda ya gayyato mana kusoshin ayyukan tsaro irin su tsohon kwamishinan yan sanda na jihohin Abia, Sokoto, Oyo da Lagos Abubakar Sam ya haɗa shi da tsohon hafsan sojan jiragen sama Yakumudu Ahmed Tijani Baba Gamawa. Za mu tashi ne daga yanda shi tsohon kwamishinan yan sanda Abubakar Sabi ke bayyana fargaba akan wasu daga cikin abubuwan da za su iya faruwa idan aka kyale jihohi suka yan sandan kansu.
In ba ka so mutum sai ka kama shi a kulle shi ba su gudunar da ka. Ka ga mutane yanzu ko na neman mulki ko na neman mulki ko na neman kuɗi. To irin mutanen nan za ka iya ba su power hannunsu ban san abin da suke shi ba amma ba su da ideology. To suna neman abin da za su samu su ci da kansu ne to irin mutane ba kawata a ci za ba su mulki a hannunsu ba abin da muke tsoro kenan amma na ga maka in aka buka gudu yanzu muka ci za ba mutanen nan yan sandan tsoro na ga abin zai faru gaba
to Air Commander idan muka duba irin fargaban da shi kwamishinan yan sanda ke yi misali kada ka kana goyon baya kirkiro yan sandan jihohi kana ga akwai wani tsari na musamman da ya kamata a yi ne wanda zai dinga jawara ɗan sandan burki in har an kirkiro su na joyi
eh kware da gaske a abin da za a yi anan shine dukkan fa wannan abubuwan da muke magana akai da kuma abubuwan da muke tsoro ya danganta akan rashin gaskiya ne matukar za a yi gaskiya za a yi adalci za a rike mutane amana a kare musu maradunsu da yancinsu so ina tabbatar maka ba matsala a cikin wannan abu amma yanzu abin da za a yi anan shine in har za a yi kirkiro ƴan sandan jihohi nan wanda yake na yadda da wannan cewa a yadda ake a yanzu da irin gwamnonin da muke da shi gaskiya kowa yana da wannan tsoron to da alle abin da za a yi shine ya kamata majalisunmu majalisar tarayya wato senatoci da ƴan majalisan wakilai su tashi su yi wani doka da haɗin gwiwar shugaban ƙasa amma in ka barwa gwamnonin jihohi yadda yanzu gwamnonin nan suka ɗauki ƴan majalisun nan na jihohi suka sa su cikin aljifunsu so ina tabbatar maka in dai wa'annan ne za a ci gaba da wannan sharfoliya ba abin da zai canja za a shiga da kashe mutane da kuma yin abubuwan da ba daidai ba
na'am to commissioner ya sanda Abubakar ba in dawo gare ka musamman kai da baka go bayan a kirkiren sanan na jihohi misali na san dai a baya kana da ra'ayin cewar ko da zai din ba yanzu ba misali a tunaninka yaushe ne kamata a ce an yi din
in muka soma bin doka muka soma yin tsoron Allah muka soma bin gaskiya to yanzu abin bin gaskiya yanzu abin muke bi kudi ne kullum da ƙarya you see duka da su musulmi da kristiyan duka wannan muke kenan wa ba mu tsoro wata rana za mu mutu mutu ko Allah ta biye mu yanzu ka doki ɗan sallah ka ba su hannun mutane za su gaba sabin akwai wannan abin da ya faru lokacin da muke da Ismail Abba shine su jina police lokacin da aka zaɓi shi Buhari kike da sai sai mai sha police
da yake commissioner ɗan sanda Alhaji Abubakar Tsaf ya kawo wannan misali da tsohon Inspector General ɗan sandan Najeriya Suleiman Abba a baya mun tattauna da shi tsohon Inspector General ɗan sandan Najeriya din wato Suleiman Abba kuma bari mu dan saurari kadan daga cikin abin da ya faru tsakaninsa da waccan gwamnatin jim kadan bayan an gudanar da zaben
aka nemi a jawo kasa bala'i a sa kasa cikin rudani Allah cikin ikon shi nayi kokari na hana masu son jawo makasa da jama'a bala'i kuma cikin ikon Allah muka hana wannan ina maganar lokacin zabe aka gabatar da zabe kuma wa'anda suke ga sun fadi wanda ke mulki a lokacin suka ga sun fadi suka nemi su tada hankali su jawo mutane bala'i abubuwa da dama sun faru amma dai wanda jama'a ko kuwa gani shine abin da ya faru wajen da ake kidaya wato a conference center international conference center ta Abuja a kwana biyu da gabatar da zabe ɗan barantansu sun biyu suka tashi suka nemi su tada rigima kuma shi wanda ke wakilta ta a wurin AIG ni ma shi ma nayi magana da shi nace ya bi shi a hankali su suke mulki kila idan ta kai ga misali ko kame shi da sa masa kwari da sauransu kila sai ya jawo mana bala'i gaba daya kila abinda ma suke so kenan nace ya bi shi a hankali ya kuma bi shi a hankali har wannan abu ya zo ya wuce
to tsohon Inspector General ɗan sandan Najeriya kenan Alhaji Suleiman Abba
don haka muna tsoro yanzu in aka dauki police state su samu police in commissioner president in the state bai kyauta ma shi gwamna ba zai kore shi
ya commander ina dawo gare ka kai da kake tunanin yana da kyau ƴan sandan jihohi din misali kamar yadda shi Alhaji Abubakar Tsarki fargaba hakan nan kuma ƴan Najeriya ma da dama suna da wannan fargaban gaskiya a tunaninka idan muka dauki irin gwamnonin da muke da su a Najeriya a halin yanzu kai baka da irin wannan fargaban ko ma yan yake
gaskiya fi sabilillahi ina da wannan fargaba kwarai da gaske dan in ka duba a gwamnonin da muke da su a yanzu kashi 80% su ba mutanen da za a yadda da su bane a ba su wannan amana amma ba za mu ce dukkansu sun zamanto gura gurbi ba akwai na kwarai kwarai da gaske a cikin su akwai mutanen Allah akwai masu rikon amana amma galibin su mutane ne wanda yake su gwamna ne su wanda suka sa a gaba su ne gwamna su suke da mulki ba sa so su sharing power din su da kowa so kaga irin wayannan mutane a yau in ka kirkiro police din jihohi ka bashi ina tabbatar maka kai dan jihar ne ma zai iya hana ka shiga garin amma wannan ba zai sa mu ce dukkan su mutanen banza bane
gaskiya
dukkan su ba su da gaskiya
haka ne commissioner yan sanda Alhaji Abubakar Zaman na dawo gare ka babban abin da yasa ake ta kirayen kirkiren sannan jihohin nan dai ana ganin saboda Najeriya tana fama da matsalolin tsaro kusan kullum na yau daban na gobe daban na safa daban na yamma daban a tunaninka menene nake haddasa matsalan tsaro a Najeriya a wannan lokaci namu
abin da an sanda ba su yawa ba lambar an sanda bai yawa ba kuma ka gani akwai mutane da yawa ba su neman aikin nan maimakon a sasuwa cikin aiki a basu training ba dauke ba wanda suke ciki kuma waɗansu sun mutu waɗansu sun retire waɗansu an kore su kuma ba a kawo sababbin mutane
eh amma ranka ne dai na tattauna da tsohon ministan yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri ya ga min cewa lokacin da yake ministan yan sanda akwai yan sanda sama da 300 a wancan lokacin kuma da tsakanin albashi da kudin gudanarwa ne da kullum wato overhead cost da sauransu budget ɗinku a shekara
naira na guga naira har naira biliyan 290 bari mu ji abin da shi Alhaji Adamu Waziri ke sheda mana
a lokacin da na kama aiki an ga min yan sanda na Najeriya jimillan su 377 ne amma ni kafin bari nawa kididdiga ya nuna min cewa yan sandan suna tsakanin 300 da 330 a lokacin ana kiyasta yawan al'ummar Najeriya kusan miliyan 160 muna da jihohi 36 da Abuja muna da ƙananan hukumomi 774 rumfan zaɓe ma kadai muna da 220 ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a Najeriya sun fi miliyan 1 ba yadda za a yi a ce mutum 300 ma in ma da 77 din ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 da kuma waɗannan lissafi-lissafi da na faka na fadin ƙasan da yawan ƙasa
to a gaishe ku malamai to a shirin mu na gaba ne Allah ya kai mu za ku ji wani tsohon ministan ma'aikatar yan sandan Najeriya da aka taba yi zai zo mana da al'umma na yawan yan sandan da Najeriya take da su a halin yanzu da kuma fasalin su idan aka kwatanta su da yawan miliyoyin mutanen da Najeriya take da su kuma za mu kwatanta Najeriya din da wasu kasashe irin su Misira mu ga yadda suka sha bamba a wannan fanni yanzu dai a madadin bakin namu Abubakar Sab da kuma Ahmed Tijani Baba Gamawa hade da shi wakilin namu da ya shirya muhawara Hassan Maina Kenan Aliyu Mustafa Sakwatuni a nan Washington DC muna fatan mu baku lafiya sai anjima
to madalla da wannan kuma ka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
Sarfilo a takaice Amurka ta ce ba za ta taba barin Iran ta mallaki makamin nukiliya ba bayan da Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na sinadarin uranium dinta. Rahotanni daga Sudan na nuni cewa akalla mutane 11 aka kashe a yayin da ake zanga-zangar bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a kasar. Yan sanda sun harba barkunan tsohuwa ga dubbannin masu zanga-zanga da suka taru a kan titina a ranar Lahadi a Khartoum. A jiya Litinin ne aka binne ɗan ƙasar El Sabado da ɗiyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke ɗaukar kasadar ratsa kogi zuwa cikin Amurka. A jiya Litinin wasu maza biyar ɗauke da makamai suka kai wani mummunan hari da wata mota mai shaƙe da bamamamai sannan suka shiga barin wuta da bindigoginsu a Kabul babban birnin Afghanistan.
To madalla a gaishe ki masu sauraro anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin kada a manta za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Hariya AA Duhu wadda ta kawo mana ziyara yanzu haka muke tare ita a ɗakin watsa shirye-shiryenmu sai kuma Daula Salim wadda ta yi gabatar da shirin dama da kuma Chubahiro Dudu ne wanda ya ba da umarni dama injin. Mu ne Jimmy Cook ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun ƙara duwan anjima kaɗan da hankali assalamu alaikum.